أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله بسني مومنسا من أقوم أقول يا مسا ليسر من هدواء وأن مسلاتي mai tarihi masallacin galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan maraice na talata 6 ga watan Ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 28 ga watan uku ko na a shekara ta 2023 da lissafin miladiya. A ci gaba da karatunmu a suratul nisa aya ta 58, za mu shiga insha Allah yau hadda aya ta 59 cikin faɗin Allah maɗaukaki, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl inna Allah ni'ma ya'idhukum bih inna Allah kana sami'an basira. Wannan aya lura da abinda ta kunsa masu faɗi na hukunce-hukunce, musamman abinda ya shafi matsalar amana da kuma wajibcin a bada ita, a cika ta, a maida ita yadda aka karɓe ta in ta wada'ice da makamantansu, da kuma wajibcin yin hukunci tsakanin mutane da adalci. To amana haƙiƙa wani abu ne mai tarihi da daɗe mutajazzir a cikin addinin musulunci, bal tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi kun san daga cikin sunayensa akwai mai al-amin. Me yasa ake kiransa al-amin? Saboda ya siffantu da siffar amana. Me mutanen jahiliya suka gani tare da shi har suka siffanta shi da wannan suna? Shin maganar ajiya ce ko maganar kasuwanci da ya riƙa yi a lokacin na iyalinsa ko kuma wasu abubuwa? in dai dangane da shi ne to zaka ce komai suka kalla domin babu wani abu daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai cancanci a ambace shi a matsayin abun yabo ba wanda shi kadai ya cancanta masa sunan al-Amin lokacin da Abu Sufyan ya je wurin Herakl shugaban emperor na Romawa ko wakilinsa daga cikin abin da yake tambayarsa wai wannan mutum me yake koya muku ko me yake kiran mutanansa zuwa gare shi daga cikin abin ya ambaci yana umartar mutane da kar abautawa kowa sai Allah daya yana umarni da sallah yana umarni da sadar da zumunci yana umarni kuma da riƙon amana a wata riwaya yana umarni da riƙon amana shi kaga riƙon amanan nan ya fito fili daga cikin da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka zo ka duba a cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasu shiga sunan da dama da wannan da muke karantawa inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl da siffanta mu'minai masu siffar imani daga cikin siffofin su Allah yake cewa walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un ashe ri'ayatul amana yana daga cikin abun da za a siffanta mu'mine da shi tunda Allah ya siffanta su da shi to lalle abun yabo ne Allah madaukaki kuma da ya magana akan amanat taklifi yake ba mu hikaya da labarin hikimarsa da kuma yadda ya dauko abun yace inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula inuna maka yadda sauran halittu suka guji wannan amana tare da cewa ma'anonin amanar a kowanne siyaki a waɗannan ayoyi haka nan kuma cikin hadisai ya bambanta wannan wanda ake magana a wannan ayar ba ita ce wanda ake magana ta siffar mu'minai ba da siffar mu'minai ana yaba musu ne cewa in an ba su amanar wanda wajibi ne a kiyaye ta to suna kiyayewa wannan kuma amanar taklifi ce asalin wato dorawa halitta taklifi Allah yana ba mu labari ne ashe ba da dan adam ya fara ba an gane labari yake ba mu na hukuncin sa subhanahu wata'ala a cikin rububiyarsa cewa lokacin da ya halitta akwai halittu da yawa dama kafin ya halitta dan adam ya halitta abubuwa da dama to an da aka kammala abin da ko kuma a wata mataki na halittarsa da aka halitta dan adam sai kuma aka tuntubi sauran halittu aka tuntubi as-samawati wal-ard as-samawati nan ba ku san adadin su ba Allah ne kawai ya san adadin sammai da ƙasa da kuma abubuwan da suke cikin ƙasai din duk Allah ya tuntube su to yaya a dora muku doka yadda ran kiyama za a yi muku hukunci akan wannan doka gurgudan aikin ku za a aiko shari'a ta zo muku kada ka yi motsi kada ka yi kaza nan kuma ka aikata kaza nan ka aikata kaza ga nau'o'in ibada da za a dora muku tunda dama Allah ya riga ya gaya mana kowanne daga cikin halittarsa yana tasbihi gare shi haka ne amma mu ba mu fahimci wannan tasbihin ba to karkashin haka duk waɗannan halittu har da duwatsu duba girman dutse da aka ce za a dora masa doka a dora masa shari'ar yi nayi bari na bari sai ce a'a Allah ba zan iya fa abaina wannan iba'i ba iba'i ne ba iba'i ne na istikbari ba iba'i ne na jin nauyin abu da kuma itirafi da raunin ba zan iya dauka ba eh ba umarni ne da zai Allah zai bar su ce mun kidin ya Allah je ka kaiwa wasu ni ba za mu ba irin na banu isra'ila fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ba irin wannan ba irin na jin rauni ne mutum ya ji cewa an ce abu ya nuna ba zai iya ba irin abinda annabi nuhu zai yi annabi ibrahim zai yi gobe kiyaman an ce su zo su yi ceto su ce a su ba su kai wannan matsayi ba an gane irin wannan abin ne duk da wancan ba ababin takalifi bane mutane ne suke roƙon su wa ashfaqna kun ga wannan ya nuna maka akwai tsoro a ciki eh sai suka tsorata suka firgita to bayan nan sai me ya faru wa hamalaha al-insan sai al-insan ya zo ya ce ya Allah ni zan dauka gani ka dora mun da haram din da halal din mu je mu gani me zai gudana ya dauka sai Allah ya siffanta shi da wata sifa da ka iya cewa waɗancan da suka kidin sun fi shi tsarki a waɗannan sifofin guda biyu Allah ya ce innahu kana zaluman jahula innahu kana zaluman mai yawan zaluntar kansa jahulan mai yawan jahilci bai san abin da zai je ya dawo ba shi yasa ya dauki wannan ina ma ya tausaya wa kansa ya ce Allah a halicci wasu daban a dora musu wannan haram da halal din mu dinnan a bar mu ran kiyama mu ma ce mana ku ne turaba kawai shi kenan a je a gama labarin mu je to amma dan adam ne kuma duk wani na cikin hikimar Allah dama Allah ya ga rubuta abin da zai faru kuma babu abin da yake kaucewa daga hikimar Allah da rubutun Allah to Allah ya bamu wannan labari wannan to wace amana ce ta taklifi ce akwai amana ta da take magana akan kar a yi yaudara kishiyar yaudara shine me rukun amana kada mutum ya siffantu da halin abin nan cin amana da zambo cikin aminci dama kun ga haka ake cewa zambo cikin aminci me ma'anar wannan hausar mai kyau ma'ana a amince maka sai ka yi zambo to irin ta zo a siyakin fadin Allah madauki ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war rasula wa takunu amanatikum antum ta'lam yani wanda akai atsafin abin da ya shafi abin nan yadda fitinar yaya da mata akwai amana a cikin su wanda mun ba a kula da ita ba zai kai ga a saba wa Allah duk a cikin wannan siyaki ne zaka hararo waɗannan mas'alolin saboda fa'in da wannan amana take ciki shi yasa maganar malamai musamman irin su al-Imam Shawkani a cikin Fathul Qadir nasa da yayi magana akan wannan aya wajen umumin mukhatabin suwa ake magana da su har ya hakaito cewa wannan umumin an samu shi har daga su Al-Bara bin Azib da shi dai da wasu daga cikin sahabbai cewa wannan inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adli to umumin ne da ya shafi kowa ba iya masu shugabanci bane ba iya masu adalci ai masu qara'i abin nan hukunci akan mutane alƙalanci ba don haka ya shafi kowa duk wanda aka bashi amana kamar da zamu zo mu ba da misalai amana ta bangaren shugabanci amana ta bangaren yadda za a yi shugabanci a cikin al'umma da duk waɗannan abubuwa duk wannan sun shiga ciki annabin Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya yi rabin imani da amana la imana liman la amanata lahu annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya yi umarni da babu tit for tat a babin amana da khiyana kun gane me nake nufi yawwa me ma'anin babu tit for tat ai kun san dai me ne tit for tat in amma karama saboda umannin da ya bamu shine addil ladhi tumina ko yawa addil ladhi itamanaka amanatahu wa la takhun man khanak wanda ya baka amana ya amince da kai ya baka amana to ka bashi amanar sa wanda ya yaudare ka kuma kar ka yaudare shi kaga kenan babu mene babu ganin wannan tit for tat in amma karama kunga a musulunci ba kowanne abu ne ake maka ka tsaya karama ko yaudan mutum yayi maka yaudara to ai yaudara asalin ta haramun ce ba a mai da ramukon haramun kuma da haramun yaudan haka ba a gyara batil da batil eh idan mutum yayi maka abin da ba daidai ba dama ai umarnin Allah shine kai me in ya munana maka kai ka kyautata masa eh duk wanda ya munana maka mu'amalar da zaka yi masa ita ce ka kyautata masa idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim ina jin bara mun yi magana akan wannan da kuma fa'idojin da har malam ibnu qayyim ya ga mun ina jin kuma a cikin darasin ighathatul lahfat na'am ilmin fa'ida babba da yake fadar yadda ake mu'amala da maki idan daga aljanu yake makiyin naka me zaka yi masa isti'aza ka nemi tsarin Allah domin yafi karfin ka yau ka nemi Allah ya tsare ka tsakaninka da shi idan ku dan adam ne maki to maganin sa shine kyautata masa yana da nauyi yana da zafi yana da wahalari amma babu maganin abokin gabarka in mutum ne kai ka rika kyautata masa ya zage ka kai ba masa yayi da kai ya cuce ka kai in ka je wurin da ya taba yi da kai din nan kai kuma kai ba masa sai kaga irin girman da su waɗanda aka yi da kai a gaban su za su gani naka haka ne ko ba haka ne mutane sun zauna sai wani ya zo ya zazzage ka a wurin baka ne kai kuma da kago wannan da ya zazzage kan sai aka ji kaya ba masa kaya wannan mutumin kirki ne kaza kaza yake kaza yake kaza wallahi ina kaunar bawon Allah na za su yi wani turis sai su ce wani wani iri ne to sai ka ƙara kima a idan su to wannan ta bangaren abin da ya shafi mu'amala da adawa ce wurare dai da yawa a cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da siffofin da aka siffanta mu'minai da su shine riqon amana kun ga babban hadisi ko asharul ahadisi a wannan babi da kowa da bishin ku ya sani ayatul munafiqi mene salas idza haddatha kadzaba wa idza atumina mene khana to waɗannan hadisai dai suna nan da yawa akan maganar amana majalatin amana suna da yawa wuraren da amana take shiga na farko babbar amana a rayuwar mumini ita ce tauhidin da ke tsakaninsa da Ubangiji babu amanar da ta kai tsare tauhidi babu amanar da ta kai ka tsare tauhidi tsakaninka da Allah ka kiyaye Allah kada ka bari zuciyarka ta karbi ta yarda ka dauki wani wanda ba Allah ba ka daga shi sama ka daidaita shi da Allah ko a suna ko a siffofi ko a girma ko a alƙadari ko a daraja ko a iko ko a ayyuka abinda Allah yake banta da shi sai ka ɗauko wancan shi ma ka haɗa shi da Allah to ba abinda Allah ya tsana irin wannan kada ka bari ku saba da Allah akan wannan abu in kai masa kowanne sabo ma ba za a ce wai da sauki ba to bai kai dai wannan ba eh bai kai wannan ba dan haka tauhidi shine babban abun amanarka kai a kanka ka kiyaye duk kofar da aka ce za ta kai ka zuwa ga shirka to kar ka shiga babu abin da ya kai mutum ya zalunci kansa irin yayin shirka inna shirka la zulmun azim kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan da wannan aya ya fassara abin da Luqman ya gaya wa dansa la tushrik billah inna shirka la zulmun azim sai kuma ya karanto fadin Allah madaukake alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ya fassara abinda ake nufi da zulmin dinnan shine shirka to babban abin da zakai na zalintar kanka wajen alakarka da Allah ya kai mu'mini shine kai shirka da Allah zaka duk kofofin shirka ka guje su duk kofofin da zasu inganta maka tauhidi ka shige su duk inda kaji an ce wannan abun shirka ne karka ce da Allah kar ku dame mu da zancen shirkan nan ku kullun shirka shirka so ku ce ai ta kafarta ku ci kafarta mutane ka tsaya wallahi ka fahimta menene wannan abin da aka ce shirka a ce guru laya baka wani baya so aji yace to yanzu a zo kani mutane na'am dole a faɗa guru laya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan su ya faɗa inna ruqa wat tamaim wat tuwalata shirku ya kira su shirki saboda me saboda ratayar zukata a jikin su a karka bari zuciyarka ta rataye da wani i'timadan tawakkulan su'alan isti'anatan isti'azatan duka karka nemi wani wanda ba Allah ba yayi maka daya daga cikin waɗannan wallahi ina ga muku babu amanar da ta kai wannan amanar girma wannan dangane da kanka haka dangane da ƴaƴanka da matanka babban ilimin da zaka samu su shine ilimin nesanta su daga shirka ka koya musu tauhidi babu kaza a wannan gidan kada wani ya shigo mana da laya kada wani ya shigo mana da guru babu tsafi ba zuwa gumboka duk matar da kaji tana zuwa gumboka a cikin matanka ta tafi kenan kai sallama da ita saboda tsabar kishin ga tauhidi kawai ka sallame ta sunanta ba matarka ba ta je wani gidan boka dai ba a zuwa gumboka a gidanka to shine kace kan mai tauhidi kuma mai rike amanar imani da tauhidi ƴaƴanka haka ka dora su akan wannan abu duk abin da zai sa su fada kwarin harkar shirka da kuma harkar batsalar da za ta kai su zuwa ga rabuwa da addini watsi da cewa ma babu Allah da maganar ilhadi duk waɗannan abubuwan a tsora ƴaƴa akan abin da zai nesanta su daga gare shi ka zauna ka zuba ido a gidanka cewa lalle kowa yana kan tauhidin da ya ishe shi ya shiga aljanna sauran abubuwa da sauki in aka rasa wannan an shiga uku to ne ita ce babbar amana inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard a cikin amanonin taklifi gaba ɗaya babu wanda ta kai wannan ka ji wannan a jikinka ya ratsa jikinka a zuciyarka cewa lalle tauhidin nan sama yake da kowanne abu na biyu tauhidi akan ko in ce amana wajen kula da immediate wajibanka wajibanka al-ainiya tunda ka san wajibai hawa-hawa ne akwai wajibi kifai ko akwai kuma wajibi aini to wajibin da yake yafi hawa kanka to shi kamata ka fara da shi wajen riƙon amana menene wajibin da yafi kowanne wajibi hawa kanka shine wajibin iyalanka da ƴaƴanka matanka da ƴaƴanka kula da su amanar ci da su amanar shayar da su amanar ilmantar da su wannan sama yake da duk wa'azin da zaka je kai a waje a matsayinka na malami ko malami ne mutum ko mai zuwa wa'azi ne ko mai sauraron karatu mahaddacin alqur'ani babban wajibi a kansa shine wannan matansa da ƴaƴansa wannan ri'ayar da za a tambaye shi akai ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ta ina zaka yi wannan ta hanyar dora su akan abin da zai nesanta su daga azabar Allah da ilmantar da su a koya musu addini ran da zaka zo ka mutu ka bar su to za su iya rayuwa da kansu a matsayin musulmi cikakkun musulmi ba wai sun san komai ba amma alal aqalla sun san nauyin da ya hau kansu kuma za su sun damu da wannan abun harkar musulunci ita ce abin da suka sa a gaba haka duk abin da zaka dora ƴaƴanka akai in ba harka ce ta fahimtar addinin musulunci da raya shi a zuciyarsu ba, to hakika ko menene shi bai kai shi ba. Ban ce aikin banza kake ba, wani abu ne da kake mai amfani, to amma la'alla wannan abun amfaninsa a duniya ne. Za su yi karatu ne, ko ba don su amfane ka ba ne, don su amfani kansu. Za ka bar musu dukiya ne, ko ba don kai ka amfana da ita ba bayan ka mutu tunda babu wani amfani, kada dai a ce musu talakawa, kar a ce sun tagayyara. To amma babban abin da ya fi komai muhimmanci haɗuwarsu da Allah a kan tafarki madaidaici. In ka bar musu duniyan nan da gidajen da ke duniyan nan da duk kuɗin da ke duniyan nan, a ce duk naka ne. In ka bar wa ‘ya’yanka ba ka bar musu shiriya da tarbiyya da tauhidi ba, to gara a ce ba ka bar musu komai ba. Gara ‘ya’yan talakawa da aka bar musu addini, waɗanda Allah ya hore musu hali, in ana wannan magana wallahi ba hasada ba ce ake biku, shawara ce. Kuma alhamdulillahi akwai waɗanda suke ɗaukar wannan shawarar a zamanin yanzu, alhamdulillah ana samun canji matuƙa. Manyan mutane da masu kuɗi da ‘yan boko da sauransu, wallahi in ka ga yadda suke juyawa yanzu zuwa ga harkar tadayyuni, sun fi ‘ya’yan talakawa da yawa. Kun yarda da wannan ko ba ku yarda ba? ‘Ya’yan talakawa da yawa yanzu duk wanda bai samu tarbiyya a gidansu ba, to sun fi kowa fitsara da saɓon Allah da karkacewa saboda rashin tarbiyya. Sai ga ‘ya’yan masu halin da ‘ya’yan waɗanda suke ‘yan bokon ne da suke ɗaukar nauyinsu sa su a makarantar da za a ba su tarbiyya, sun fi samun tarbiyya. Ko ba ku yarda ba haka nan can yake? Ko ba haka ba ne? Yawwa. To gaskiya ai samun gatan a sa ka a makarantar nan da za a baka tarbiyya wallahi ba ƙaramin abu ba ne. Duk wanda kuka ga an bar shi a titin nan yana gararan ba, ya kasa kammala primary, ya kasa kammala secondary, ya kasa kammala jami'a, bai san inda za shi ba nan da shekara goma, ba shi da plan ɗin baɗi, to ba ƙaramin abin tausayi ba ne. Kuma duk fitina da take damun mutane daga nan take fitowa. Duk wanda zai amfani da su a basu ƙwaya, a basu waye, su yi amfani da su a komai, daga nan ake ɗaukowa, ba daga waɗancan ba. Don haka ba koyaushe ne in an magana cewa ‘ya’yan masu kuɗi, ko ba ka yi tsammanin cewa ‘ya’yan masu kuɗi gaba ɗayansu lalatattu ba ne. A ba haka ba ne. Wanda suka rasa tarbiyya a gidan kuɗin, ba a damu da a ɗora su a kan tarbiyyar addini ba. To gaskiya alhamdulillah tawajjuhin da mu da yanzu a Najeriyance muke gani, akwai ci gaba sosai a gun da manyan mutanen da masu kuɗin da bai kamata kullum ana magana ya zama cewa su ake condemning ba. Ya kamata mu dawo mu talakawan da ‘ya’yan mu talakawan mu duba cikinmu mu ga yadda muke zama, cewa lalle muna buƙatar mu canja wannan tunani. Amanar da Allah ya ɗora mana ta kula da waɗannan ‘ya’yan, na faɗi wannan a ina jin darasinmu na biyu ne ko na uku. In an maimaita ba matsala ba ce. Amanan nan da Allah ya ɗora mana dangane da ‘ya’yan nan, muna wasa da ita, shi yasa ba mu ƙaddara ta haƙa ƙadiriha ba. Da mun ba ta matsayin da take da shi, ba za mu zo muna ihu wane shugaba ya yi musulunci ko bai yi ba, ko ba haka ba ne? Wane mai kuɗi ya yi musulunci ko bai yi ba? Za a zaɓi wane ko ba za a zaɓi wane ba? Alhali kai a gidanka ka duba kanka ka gani kai ɗin waye tsakaninka da Allah, amanonin da Allah ya ɗora a kanka waɗanne ka sauke. Kun fahimci zance na? Maimakon kullum kallon sama da jefa laifi da jefa zagi, mu dawo ƙasa mu kalli mu ɗin suwaye, mu da muke zagi, wani bai kaza ba, wani bai kaza ba, to mu me muka yi? Kowa ya koma ya duba rayuwarsa, me ya yi dangane da wannan amana? Ya riƙe matarsa ci da sha da tufatarwa, ko ya batta cikin wulaƙanci? Ya riƙe ‘ya’yansa ci da shayarwa da tufatarwa da ilmantarwa duka, da matan ma duka, yana kulawa da su a waɗannan ɓangarorin, ko kuwa kawai ya iya surutun da zagin wasu da fitowa bakin titi da nuna kowa bai iya ba? In fa baka fahimci wannan ba, to kana da matsala a fahimtarka ta alaƙarka da Allah, domin Allah ya ɗora maka wannan. Wancan kuwa na cewa ka kula da manya su yi siyasa daidai, ku gane nan tana ka kula da manya su yi abu kaza dai ne na halal da haram ko muka mancin wannan wala Allah bai dora ma wannan ba sai in kana da ilimi a matsayin ka na mai nusarwa mai fadakarwa na'am kana da wajibin kowa yana karkashin ilmantarwarka amma kana da kai ba mai karatu ba kai ba mai kudin ba kai ba mai komai ba abu ɗaya ka iya kawai ka hawo Facebook ka zagi wannan ka zagi wannan kuma kana da naka nauyin a gida kai ma ba kai ba ka zagi wannan bai kula da kaza ba kai kuma a gidanka baka kula da wannan abun ko wanda ma yafi shi muhimmanci ba ya kamata mu yi wa kanmu adalci mu gyara yadda muke kallon al'amura da haka insha Allah ta'ala za mu yi nasara in muna zancen amana kullum sai mu faro ta kan shugaba yi kaza duk mu manta namu da na ƴaƴanmu da sauransu anan muke mantawa da karatu anan muke zaluntar ilimi mu zalunci karatu shi kansa kuma mu dora mutane akan gaba da wasu mu dora mutane akan hassada ga duk wanda Allah ya bashi wata ƴar dama sai ga mu dora mutane akan gaba da su da kin su kai ka dauka mutane rayuwar da suke yi yanzu ita ce duk wanda aka gani da ƴar wata dama to kai a kira shi azzalimi a kira shi barawo a kira shi ƴan babakin ƴan kaza da kaza an dora yara akan irin wannan tarbiyar kuma ba daidai bane a dawo da adalci kowa ya dubi abin da Allah ya dora masa me Allah ya dora mun akan ina da ƴaƴana da matana in kula da shi me Allah ya dora maka akan ya dora maka kai akan ƴaƴanka da matanka ka kula da shi me Allah ya dora maka a kasuwa da kake mu'amala da mutane kiyaye haƙoƙin su in kai dan kasuwa ne mu shigo ta nan riƙon amana alƙawari da rike shi wajen saye da sayarwa an sa rana kaza za a biya kaza to a rana kaza a biya in ka saba wannan yana cikin cin amana sunan ka ya baci ka shiga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsoratarwa daga cikin alamar sa'a cikin hadisin abin nan Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu cewa za a zo ana zancen a cikin kabila kaza akwai mutum mai amana a cikin kabila ana tabbinciken masu amana an rasa a cikin al'umma saboda karancin masu amana to alama ce ta tashin alkiyama ta kusa to ka kula da wannan karka yaudari kowa karka yaudari dan unguwarku karka yaudari dan garinku karka yaudari dan jiharku karka yaudari dan kasarku kada ka yaudari kuma wanda ba dan garinku ba ba dan jiharku ba ba dan garinku ba ba dan kabilarku ba kada ka yaudare shi saboda bambancin wannan inda aka fito din kowa kai masa adalci kada ka yaudare shi a kasuwa kada ka yaudare shi a dukkan wata mu'amala in kai mai sana'a ne haka a cika alƙawari muna watan azumi sailoli suna nan da dinkuna iri-iri in ka hango ba za ka iya ba kafin wata ya ƙare kar ka karɓa yana cikin yaudara da cin amana ka karɓa ka san ba za ka iya ba sai bayan sallah za ka bi mutum a sa 'ya'yan mutane kuka bikin da ake so a yi shi ranar idi yara suna farin ciki su zo suna kuka wannan ka ci amana in kai haka mutum ya rika jin girman wannan abun cewa ya ci amanar da Allah zai kama shi da ita ba abun wasa bane wallahi ba abun wasa bane waɗannan su ne amanonin da su ne immediate wajiban da suke kanmu wanda su ya kamata mu kalla a matsayinmu na musulmi kafin mu kalli wasu abubuwa amana ta mata dangane da mazajensu su ma akwai amana kar su yi musu sata kar su yaudare su kar su kawo wanda ba sa so a cikin gidansu duk dai mun san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata dangane da wato mata su kula da mazansu a rika godewa da yabawa abin da miji yayi a daina cewa baka taba yi min komai ba komai kankantar abin da Allah ya hore masa ayi hakuri da shi a ce Allah ya kara albarka sai kiga Allah ya karo muku albarka a gidan haka amana akwai ta a malamin makaranta zamansa a aji da koyarwa ba ya karbi albashi kuma baya koyarwa ba amana a ma'aikacin gwamnati ya zauna yayi aiki kuma kada ya dauki abinda ba nasa ba haƙƙin da ba nasa ba kar ya taba abinda yake nasa a bashi ya halatta ma ya nemi abin da yake nasa abin da ko ba nasa ba kada ya dauka kada ya nema in hana shi kuma kada ya ji haushi tunda ba nasa bane ma'aikaci ya zama mai tsoron Allah irin yadda ake so kowa ji tsoron Allah haka nan in a shugabanci ne mai shugabanci sai an zo gun wanda kuke so ko mai shugabanci a riƙon amana wajen shugabanci wajen zaben wanda ya dace a dora a kowanne mahalli manzo Allah sama ya ambata daga cikin tozarta amana shine a bada shugabanci ga wanda bai dace ba har ya sanya wannan a matsayin alamomin tashin alkiyama idza wusila al'amru ila ghairi ahlihi in aka dangana lamari zuwa ga wanda ba su cancanta ba wanda ya karanta wani abu kuma nan ya kware sai a dauke shi a bashi wani abu daban ya kula da shi bayan kuma ba zai iya ba ba ma zantan karatu ba wani bai karantan ba ma wani ma saboda siyasa kawai saboda jam'iyya aka dauko shi aka bashi amma ilimin wannan takhassusin da wannan gefan ba shi da shi ba abin da yake da alaka da shi to wannan shi ma menene cin amana daga shugaba wajibi a duba abin da ya dace a dora wanda ya dace a wuri haka abi abin ta hanyar profile a duba wane ne yake kaza ina za a sa shi wane ne yake kaza ina za a sa shi babu zancan wane ya mana hidima wane bai yi ba amana ce ta al'umma baki daya yanzu ta al'umma baki daya ba ta jam'iyya kaza bace ba ta jam'iyya kaza bace ta al'umma kaza ce dan ana zancan kasa ta al'ummar kasa ce baki daya in ana zancan jiha ta al'ummar jiha ce wannan yana cikin amanar da Allah zai tambayi shugaba a kanta naka idan za a zabi masu bada shawara masu aiki amma su rike ma'aikatu commissiononi ministoci da waɗannan wajibin shugaba da yake shine mai executive power kamar da ake cewa to waɗannan abubuwan in ya tsallake su Allah zai tambaye shi musamman a ce ya tsallake su ne saboda wasu considerations din da ba na shari'a ba to Allah zai tambaye shi kada ya ce a to ai dama ba shari'a ake bi ba demokrasi ake a sunanka Muhammadu anan zancen yake to tunda ko sunanka Muhammadu sunanka Yusufu sunanka Dalladi da sauransu to ko me sunanka musulmi kai ne mai la ilaha illallah to wannan ce sababin ko in ce wannan shine sababin da zai sa ai ma tambayar ba saboda system din bane tunda ka yadda ka shigo kuma da imaninka da sallarka da azuminka da zakarka ka sa ran za a karbe su to wannan ma yana cikin abin da za a tambaye ka ko to haka nan abin da ya shafi hukunci tsakanin mutane shi ma alƙalanci ma'aikatan tsaro duk amana ce fa kowa a kansa duk wanda zai karbi wani kwabo ya kauda kai ayi abin da ba daidai ba kasa ta zama ba ta da doka to hakika ya ci amana yana cikin abin da muke kukan sa dazun nan nake ta zancen kullun kamar fada daga nan zuwa Kano na dawo da Kano da su bacin ran yadda al'amuran dokar bin titi kullun take lalacewa kowace shekara sai kaga karin lalacewa ba da ma sai da ne wannan fadan ko sai kaga abin wato kullun yadda kasan kasar mahaukata haka muke kowa abin da ya ga dama yake kuma kowa zuciyarsa a nan babu wata doka ta tsari da ake bi kowa ya shiga nan ya shiga nan in an yi sa'a ba a ci karo ba shikenan an yi sa'a an tsallake fu wannan ya fito ta nan wannan ya shiga ta nan babu in an wanda zai tsare din ya tsaya yana tsare ku to ba abokin gaba a gun ku irin sa ku ta zagin su ɗan rosafiti ne ɗan waye da ɗan waye suna tsaye da ku ana yin kansu wai za a buge su wai ani ba na tsaya ma waɗannan mutanen banza kuma kai ne babban mutumin banza in kai wannan irin hali kai wallahi da gaske nake faɗin wannan magana duk mutumin da bai mutunta dokar ƙasarsa ya mutunta ta cewa tana da daraja sakamakonta fa zai iya kashe wani je ina kallon wani an sa mana red din nan muka tsaya yake tsayawa ya tafi kuma Allah ne kawai yake yaye bai bige wasu mutane akan babur ba da sun mutu da shikenan kuma wannan ketare dokan ne da aka ce kare ketare ya ketare so waɗannan abubuwan in har yanzu muna wasa da su ya'in uwa musulmi to gaskiya har yanzu ba mu hankalci zaman mu na dan adam ba akwai abubuwan da by mere virtue of being a human being ya isa mutum a ce ya fahimci wannan abubuwan amma sai ka ga mutum da ilimi wani ma yana da digirin wani ma ba ɗaya ba wani ma mai koyarwa ne amma zai tsallake dokar ya kariya sai kai mamakin saboda me sai a ce ai wai duk ƙasar ce wai duk mun zama haka to in ku kaga ko in ƙasa aka ce duk ta zama haka to ai kaga shikenan ƙasa ta zama ba zan faɗa ba Allah ya sauke haka ƴan uwa bangaren masu aikin tsaro wallahi amana da take kan ku tana da girma na'am mun sani adadin ku ba shi da yawa kuna da karanci kuma kulawar da kuke samu ita ma da karanci amma dai gaskiya an dade ba a samu kulawa ga masu aikin tsaro irin a wannan shekarun ba akwai wasu haƙoƙi da aka dade ba a basu ba an basu mun sani kowa yana cikin wahala amma su dauki cewa al'ada su ce kawai su tsaya akan titi duk motar da za ta wuce sai an basu wannan 50 din ko ƙasa da 50 wannan abun in ba a daina shi ba fa cin amana ake da wanda yake zaune a office a kai masa returns da wanda yake tsakiya da kuma mai da wanda yake maidan dukkanin su cin amanar al'umma suke wallahi wallahi wannan abun babu kofar da wani zai halatta shi ko da ke ko su ko su na zan ba halattawa suke ko cewa suke dai haka ta kama ayi wallahi duk abin da za a taso maka da shi gobe kiyama ya zama sababin ka na shiga wuta to tun yanzu kai wa kanka magani da kiyamul layli karbi da shi kuma wannan abun shi ya ja mana wannan lalacewar dokar shi yasa ba su da kima da daraja yanzu idan ka miko suka ki karba ka karya doka aka sako da kai aka kwala maka mari ko bulala zane dai aka ce karka sake bin wannan gun ai ba za ka sake ba kowa zai san cewa akwai doka a ƙasa ina faɗin wannan saboda na san a duniya ba mu kadai ne masu irin wannan abu duk ƙasar duniya suna da wannan system din kuma yana tafiya daidai shiga Niger shiga Kotono shiga Inani duk haka suke kowa system din suna tafiya amma banda mu so in ana zancen amana duka mu zo mu tsallake waɗannan abubuwan ba mu faɗakar da kanmu ba gaskiya ba mu kyautawa kanmu ba to haka nan a kowanne babi dai harkar amana tana nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon sauke tamu amana mu da muke magana Allah ya ba mu ikon sauke tamu ku da kuke sauraro da mu din ma da muke sauraro muna fata Allah madauki ya ba mu ikon sauke tamu amana fa'idar cikin wannan irin zance dama shi wannan gargadin ne faɗakar da junanmu don mun san wajibinmu ne mu faɗi waɗannan al'amura muna roƙon Allah madauki ya taimake mu mu koma cikin abin da muka fara karantawa jiya cikin abin da malam Abdulrahman bin Nasir yake ambatawa yace wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl idan za ku yi hukunci nan haka fassara take kamar idza qumtum ila salati ko yawa tunda nan ana zancen in za a yi ne ba an riga an yi ba tunda yanzu ba in ba a yi hukuncin ba sai aka ce in za ka yi in kai hukunci to ana nufin in za ka yi hukunci wa idza hakamtum bainan nasi in za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl wannan an mun yi magana akan ta jiya ko ma'tufa ce akan inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati to sai ka maimaita kamar ka maimaita ne kace wa inna allaha ya'murukum annahu idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl ko yawwa idan za ku yi hukunci tsakanin mutane to ku yi hukunci da adalci an maimaita wannan kalmar wa idza hakamtum sai kuma aka maimaita an tahkumu bil adl ai akwai fa'ida nana tawar tana nuna muhimmancin abu ko za a iya fadin wani lafazin da ba wa idza hakamtum bainan nasi an yakuna bil adl za a iya fadin haka amma ba a fada ba sai aka maimaita an tahkumu bil adl to wannan shi ma akwai wani abu a ciki la'alla zamu zo mu a ishara zuwa gare shi da fa'idar cikin sa mun zo magana akan fa'idoji to sai ce wa hadha yashmalu al hukma bainahum fi dima'i wannan ya shafi ya kunshi hukunci a tsakanin mutane a fi dima'i cikin abin da ya shafi jini wal amwali in an ce jini yana nufin da kisa ko da raunuka yawwa da kisasi na abin da ya shafi kisa da kisasi na abin da ya shafi raunuka yawwa da kuma abin da ba kisasin ba diya aga wannan matsala in ta hukunci ce a kotu sai ya zama tana da alaka da kisan kai to koda ba kisasi za a yi badiya za a bayar kun ga diyar dukiya ce to hukunci ne wannan matsaloli ne na me na dima'i ne domin me kudin jinin ne an fahimta ba matsala ce maliya ba to haka nan dai duk abin da ya shafi a jini rai kenan ko rauni to ayi hukunci da adalci wal amwali da dukiyoyi duk abin da ya shafi hukunci dangane da abin da ya shafi dukiya tsakanin wani da wani tsakanin wance da wance tsakanin makoci wani da makoci wani kuma abin ya shafi gida ya shafi fili ya shafi kudi ya shafi kaza da kaza ya shafi kasuwanci kayan sayarwa ne da sauransu alkawari bashi everything komai ya shigo ciki to ayi hukunci da adalci kada a dubi wasu al'amura wajen yin wannan hukunci in an ce adalci ya jama'a abin nufi ba kamar Allah malki ya faɗa mana abin da ya shafi tsaida hukunci ko shaida da adalci bil qist ya ayyuhal ladina amanu menene wannan ta yawa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist wannan ta cikin suratul maida ko ya ku wanda suka yi imani ku zama masu tsayuwa masu shaida ga domin Allah bil qist da adalci a ta suratul nisa'i kuma bil qist shuhada lillahi an fahimta to duka wannan abin da ya shafi shaida abin da ya shafi hukunci kuma ga wannan aya da kuma duk inda Allah madaukaki ya umarnin a tsaida hukunci da abin da yake shine shari'ar Allah wannan kuma yana cikin abubuwan da zamu zo kansu a ayoyin da zasu biyo bayan wannan da kuma duk umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan mai alƙalanci yayi adalci wajen hukunci ma'anar wannan adalcin shine kada a kalli komai sai shari'a shine ma'anar adalci kada a kalli komai sai shari'a kada a kalli wannan ɗana ne wannan ƴata ce wannan ɗan unguwar mu ne wannan ɗan garin mu ne wannan ɗan jihar mu ne wannan ɗan kaza ɗin mu ne wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza duk a aje shi a kalli mene me aka rubuta a doka in hukunci za a yi me aka rubuta a doka wanda ya kaza kaza za a yi masa to aje a yi masa ko ɗan waye ko ɗanka ne da ka haifa kai alƙali shi yasa dama a shari'a mai alƙalanci shari'a ɗansa ba a kawo masa sai a kai wani alƙali ko ba haka ba ne ko shaida ce ballantana alƙalanci sai a kai mu wani to bin abu dai bisa tsari yana cikin abin da yake wajibi a bi shi haka nan a cikin abin da ya shafi amana da nuso in fada ta zo a cikin abin da ya shafi adalci me tsari ya ambata in an zo za a yi kaza za a yi kaza kaza za a duba to shi za a duba fasa shi saboda wani abu daban to saba tsari ne kuma wanda duk ya rantse akan zai yi daidai in ya saba wannan Allah zai tambaye shi akai yana cikin khiyana a amana wannan karatun yau ba dadi ko ina nufin abin da ya shafi ya taba mu babu wanda bai taba ba ta bangaren kowa zai ji a jikinsa babu abin da zai cuce ka gobe kiyama irin your failure to administer justice duk inda ya kamata ka yi daidai sai ka kasa yin daidai to gobe kiyama babu zancen kamanta garau za a nuna maka ga inda aka zo aka ce kai kaza ba kai daidai ba ka tsallake shi kuma duk wanda suka zo suka sanya ka kai kaza din na lokacin babu su a gabanka kuma Allah ba zai saurare ka ce ya Allah preja ne yasa nazo ne kaza preja groups akai ta turowa ne rasa yadda zan yi shi yasa zaku ga a wasu kasashe idan wani shugaba yayi abin da ba daidai ba me yake sai ya sauka sai ce nayi abin da ya saba ma tsari dan haka ban cancanci in zauna a wannan kujera kuma yana cewa ya jama'a ku samo wanda yafi ni mu kuma a kasar mu a lokacin ake makalkale kujerar duk tsadan lawaya a lokacin za a je a nemo yadda za a yi maganin sa in harkar zabe ne haka za a yi kazantar dumulu dumulu abun ba shi da kenji kuma wallahi duk wannan abun babu wasa a ciki yana da repercussions dinsa yana da mummunan sakamakon sa da yake bin mu a baya sai ya biyo mu a zaman lafiya sai ya biyo mu a makarantu sai ya biyo mu a asibiti sai ya biyo mu a tarbiyya duk wannan corruption din da kuke gani fa duk ta wani wuri ne kake ganin kare na to amma sai ya taho sai ya dawo a cikin gidanka corruption din malami ya zauna ya koyar ba haka zai zo danka a bashi takarda cewa ya ci jam ya shiga jami'a kuma malami koya masa cikin yaudara danka ya shiga jami'a bai iya komai ba ba turanci ba muhammadiya kamar da ake cewa Allah ya kyauta wannan abubuwan suna da taba zuciya amma babu abin da zai samu gyara kuma wallahi ba magana ce ta in an fada kai dariya ko ka ce gaskiya fa malam haka ne kuma in an fita daga nan yanzu ba za ka ce bari in zama wani mutum daban daga yau in zama mutum mai kula da doka mai tsara doka mai kiyaye doka ba a tukin kekena da tukin babur dina da yan uwana da kannina alal aqalli dai wannan shi ya shafe ni ko ba haka bane dan babu wanda wani abu bai shafa ba hatta fa idan ka zo masallaci cire takalminka ka bi ta kwata ko cabi da gangan ka dora akan takalmin wani in ya fito ya tsaki har wannan fa Allah ba zai barka ba har wannan abun fa ba abu ne mai sauki ba duk abin da kai shi ka bata wa wani rai da gangan ba magana ce ta wai cewa wannan dan kankanin abu bane me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu wurare ce a nisance su kar a je a yi biyan bukata ya kira su kuma me almala'in wuraren tsinuwa ma'ana wurare ne da mutane sun saba in an musu fitsari a gun suna cewa Allah tsine wanda ya fitsarin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam kowannen bai bari ba sai da ya biya mana saboda me saboda ba a so ka cutar da dan uwanka ya je yayi maka mummunar addu'a ba tare da kai ya sani ba ba tare da ya san ma kai bane ba tare da kuma kai din ka san shi kaiwa ba amma ya tsine maka kuma tunda an cuce shi Allah yana karbar addu'ar wanda aka cuta to ya karba an tsine maka ka tashi ba ilimi ka tashi ba karatu ka tashi ai an ka ba tarbiyya din menene tsinuwar mutanen gari ce yau kai kaza gobe kai kaza in ko muka gyara kowa zama mutumin kirki a garin su to za ka ga an samu garin mutanen kirki, sai a samu jiha ta mutanen kirki, sai a samu ƙasa ta mutanen kirki, wani zai ce mafarki ne. Amma in ka gwada alal aƙalla ko ladan ka samu, kuma wani ma yi koyi da kai, ai an ci nasara. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Ya ce wal a'rab ma'ana tayyib, wa hadha yashmal al hukma bainahum fi ad-dima'i wal amwali wal a'rab. Me al a'rab? Mutunci shine dai kamar wannan zancen na ƙarshe, misalin da na ƙarshe na baya, da taba mutuncin iyali, mata, leka gidajen mutane da sauransu. To duk hukuncin da ya taba wani da wani suka zo gaban alkali, to mai yin hukuncin nan ya yi hukunci da adalci. Adalcin nan shine yin hukunci da shari'ar da Allah ya ce haka ake yi a nan guri. An fahimta? Wannan shine ma'anar yin adalci. Mai Allah ya ce aiwa wanda ya yi kaza, to wannan shi za a yi masa. Wannan shine adalci. Ko abinda yake kusa da haka, gurgudan tafasil na malaman fiqhu a kowace mas'ala da wato zurfinta yadda malamai suka tattauna a kanta. To ko ababin jini ne, ko ababin dukiya, ko ababin mutunci. Yace alqalil min dalika wal kaseer. Abin ko karami ne ko mai yawa ne? Abin nan ko babba ne ko karami? Alal qaribi wal ba'id. Hukuncin nan da za ka yi ko akan makusanci ne ko akan manesanci? Wal barri, ko mutumin kirki, mutum mai da'a, bawan Allah sananne, walima, wal fajiri, da kuma fajiri, mutumin da aka san shi fasiki ne marar kirki. To ko akan waye ta kama? A dora in dai yayi abin da ba shine daidai ba. Wal waliyyi wal adu, ko masoyi ko abokin gaba, duka ya zama cewa an yi adalci. To sai mu tsaya a nan, za mu tashi inda yake wal muradu bil adli, saboda zancen namu ya ci gaba da tafiya tare da inda muka tsaya. Ya Allah, muna roƙonka ka taimake mu mu yi adalci wajen maganarmu, ko da a karatun da muke yi. Allah ka ba mu ikon yin adalci a gidajenmu, Allah ka ba mu ikon yin aiki a wuraren ayyukanmu, Allah ka ba mu ikon yin aiki a yin adalci a dukkan abin da ka dora mana, a ibadar da muke yi, a mu'amalolin da muke da mutane. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.